أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 9 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wanda ta yi daidai da ranar 14 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya zamu ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai tsarki a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan a wannan masallaci na al-furqan mai albarka a wannan gari na Kano da muke roƙon Allah ya ƙara masa tsari da albarka da yalwar arziki yau zamu tashi suratu Ibrahim mun gama suratul Ra'd a karatun mu na jiya yau kuma zamu tashi sabuwar sura amma kamar yanda muka saba zamu amsa tambayoyi tambaya ta farko akan hukuncin wanda wato hukuncin shin ya halatta ai tambaya ce aka wai ya halatta mutun ya karatu alqur'ani a kwance ya halatta mutun ya karatu alqur'ani a kwance asali karatu alqur'ani zikiri ne karatu alqur'ani zikiri ne kuma Allah madaukakin sarki ya ce alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wadanda suke yin zikirin sunan Allah suke ambaton Allah a tsaye da kuma a zaune da kuma a sassan su shine a kishingide a kwance saboda haka kaga asali ya halatta ayi karatun alqur'ani a kwance tunda zikiri ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Aisha ummul mu'minin ta ruwaito ya kasance yana kishingida akan kirjinta yayi tilawa alqur'ani alhali tana cikin halin al'ada alhali tana da al'ada kuma ya jingina a jikinta ya karatun alqur'ani wanda yake nuna abubuwa da dama daga ciki ya halatta ayi karatun alqur'ani a kishingide kuma daga ciki yana nuna cewar mace mai al'ada ba najasa bace najasar ta ta a wajen hailarta ce take kuma wannan ba zai hana ayi hulɗa tare da ita ba ko a kyamace ta kamar yanda yahudawa suke in mace mai al'ada tana al'ada sai a sa ta a wani daki ba za ta cakuɗu da kowa ba a cikin gidan ko abinci sai dai a je a mika mata hannu ma ba a so ya shiga cikin daki to Allah madaukakin sarki ya wassa'a ma al'umar musulmi bai tsananta mana ba saboda haka wannan ya nuna haka zalika kuma Aisha dai ummul mu'minin ta ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi ya kasance yana ambaton Allah a dukkan halayensa sai dai karatun alqur'ani yana da hali daban-daban halinsa mafi cika shine a karanta shi a cikin sallah tilawar da mutum yayi a cikin sallah ita tafi kowanne sannan bayan wannan sai kuma tilawar da mutum zai yi yayin da yake cikin alwala yana mai fuskantar alqibla yana mai zama cikin nutsuwa da kwarjini da girmamawa yayi tilawa to sannan kuma a cikin sauran halaye kowane hali ko kana tafiya yazo kamar yanda a cikin muwatta sayyidina Umar wataran suna zaune a cikin masallaci suna tilawa sai ya tashi je yayi bawali ya kama ruwa ya dawo cikin masallaci a hanyarsa wajen shigowa masallacin yana tilawar alqur'ani a hanyarsa yana tilawar alqur'ani kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam akan taguwarsa ya kira sayyidina Umar ya karanta masa suratul fath da aka saukar da ita saboda haka duk wannan suna nuna kan cewar a kowane hali mutum zai iya karatun alqur'ani sai dai an fi so mutum yayin da zai yi tilawa yayi ta a cikin hali wato na shiri domin tilawa amma kamar mutum yana ko ya gaji ko yana son tilawar tasa ta yi yawa ya ga a kwance ma zai iya yi ya kwanta yayi babu laifi ko kuma wanda yake halin yanayin yau na rashin lafiya ya sa yana kwance sai ya tilawar a kwance duk wannan babu laifi sannan tambaya ta biyu da Allah yaya hukuncin azumi da sallar da matar da jini yake zuwar mata sau daya sai ya dauke sai kuma bayan kwanaki kamar uku ko fiye ya ƙara dawowa eh to na farko dai matar da jini yake mata haka lalle ta je ta ga likita domin ba haka al'adar jini yake ba ta yi wata kila ko dai tana shan waɗansu magunguna a ko kuma ta samu wani canjin yanayin jikinta da yasa sinadarin da ke cikin jikinta wato daidaituwar su balance din su ya canza wanda har yasa al'adata ta jirkice to amma abinda za ta yi a cikin irin wannan idan lokacin al'adar yayi to sai ta dakata in ta ganshi ya dago koda wato dufa ne sai ta kame da yin sallah kuma azuminta ta yanke shi ba za ta yi azumi ba a wannan rana idan ya dauke sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da azuminta idan ya sake dawowa haka za ta yi har sai ta yi kwanakin al'adarta idan ba ta da tamyizi kenan amma in tana da tamyizi har sai ta yi tamyizi ta bambance domin tamyizi ya fi karfi bisa al'ada a wajen sha'anin haila me tamyizi wato daga sifar jinin ta gane cewa wannan na al'ada ne in ta gane na al'ada ne sai ta kame in ta gane ba na al'ada bane to sai ta ba za ta bar sallah ba ba za ta bar azuminta ba saboda haka ana duba hukuncin ci gaba da tambaya da aka yi akan sha'anin wato mai yankewar jinin al'ada yanda yake zuwa mata ya dauke to idan tana da tamyizi ta yi aiki da tamyizi idan ba ta da tamyizi to sai ta dubi al'adarta idan da al'adarta kafin jinin nata ya rikice kwana biyar yake zuwa mata sai ya zo kwana daya sannan ya dauke bayan kwana uku ya sake dawo mata haka za ta rinka kirgawa har sai ta cika kwana biyar in ta cika kwana biyar to sai ta yi wanka abinda ya zo mata da yanyanke wannan tasa in ta hada su gabaki daya in ya wuce kwana biyar to duk wanda ya zo daga baya sai ta yi sallah amma in ba ta da tamyizi kenan an fahimta ko in tana da tamyizi kuwa za ta yi aiki da tamyizi domin tamyizi shine yafi karfi bisa al'ada amma yana da muhimmanci ta je wajen likita domin irin wannan abin da yake faruwa wato rikicin jini da yake kawowa ya fita daga cikin tsarin al'adarsa abu ne wanda yake nuni ga rashin lafiya ko rashin wato daidaituwar yanayin jiki to sannan wannan yace ina nayi amfani da magani na ciwon ido lokacin azumi kuma har naji test din shi a makogaro na yaya me matsayin azumi na to wannan kamar yanda muka amsa wannan tambayar wata shekara malamai suna da ra'ayi guda biyu waɗansu suna ganin cewar wato maganin ido yana shiga makogaro don haka mai karya azumi ne idan mutum ya sanya zai karya azuminsa binan akan fatuwar waɗansu tabi'ai da suka yi akan cewa kwalli yana karya azumi irin su Hassan al-Basri suna cewa kwalli yana karya azumi saboda yana shiga cikin makogaro fatuwar mafiya yawan malamai na wannan zamanin sun ce maganin ido baya karya azumi domin ba ruwa ba abinci bane ba ma'anar abinci bane kuma baya kosarwa ba shi da dabi'ar ya kosar saboda haka koda ya shiga cikin makogaro ba zai karya azumi ba kamar yadda muka faɗa a wancan karon ihtiyati shine mutum ya kokari idan dai ba wato ya zamanto larura ba wanda yake kuma gaskiya ana samu yawanci wanda aka yi ma aikin ido za a ce dole ya rinka sanya maganin nan bayan kowace awa shida to a cikin irin wannan kuma gashi yana da karfin jikinsa zai iya azumi kagan aka ce ba zai azumi ba sai ya sha waɗannan ranakun wani lokaci maganin zai wajen sati biyu musamman wanda aka yi ma aikin ido suna yi ana sa musu wannan maganin akwai mashakka wacce take zahira akan wannan dan haka sai a dauki kaulin da yake cewa mutum wato ya ci gaba da azuminsa wanda yake wannan shine fatuwar mafiya yawan malamai a wannan zamanin mutumin da yake yi wa kowace sallar farilla alwala saboda larura zai iya yin sallar nafila da ta farilla da alwala guda daya mutumin da yake da larura kamar mutumin da asali dai wannan mutumin da matar da take istihada ne jinin rashin lafiya da baya yankewa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata kamar hadisin Hamnatu binti Jahash wa tawaddai li kulli sala ki alwala ga kowace sallah akan haka ne malamai suka dauki asali akan wannan duk wanda yake da larurar najasa bata yankewa kamar me salas na fitsari kamar me wanda baya rubuwa da danshin basir me basir wanda a matsugunarsa bata rabuwa da fitan najasa ko kuma wanda yake mai salas na rihi baya rike alwala kuma babidin da malamai suka kawo shine cewar idan kafin lokacin sallah ya fita in mutun ya alwala sai alwalarsa ta kare ba wai sai kai tayi ba duk minti biyu ko duk minti biyar sannan zaka zama to mai wannan larura a'a idan alal misali kai alwalar sallah azhar kafin la'asar ta zo ta kare ba za ka iya rike alwala daga azhar zuwa la'asar ba to suna baka hukuncin mai wannan larura to a lokacin nan kowace sallar farilla ka sabunta mata alwala kowace sallar farilla ka sabunta mata alwala me ma'anar sabunta mata alwala idan lokacin ta ya shiga kai alwala mana ba za ka yi sal ba za ka yi alwala kafin shigar lokacin ta ba kamar sallar azhar idan da ka saba za ka tafi aiki a karfe 9 za ka yi alwala da wannan alwalar za ka yi sallar azhar to yayin da kake da wannan larurar ta salas na fitsari ko na basir ba za ka yi alwala ba sai idan lokacin sallar azhar ya shiga in lokacin sallar azhar ya shiga sai ka yi alwala to in kai sallar azhar da wannan alwalar din na filfili da karatun alqur'ani za ka yi ko kamar lokacin sallar kai in kai alwalar sallar isha duk sallolin da za a yi na ashan duk za ka yi da wannan alwalar taka ba sai ka sake ma kowace nafila ta alwalar ba wannan ga sallar farilla ne in aka ce kowace nafila sai ka sake mata alwala ai wannan mashakka ce zahira sannan tambaya ta karshe wannan da ina ganin daga ƴan uwanmu mata ne muna tambaya akan iyaye da suke jinkirta aurar da ƴaƴansu mata bayan sun samu manema aure har sai kaga cin ma ana samu har sun daina har maneman sun daina samu sun daina zuwa don Allah ayi nasiha akan abin da yake shine daidai a irin wannan hali eh wato ƴaƴa amana ne a hannun iyayensu wanda yana daga cikin amanar da take a hannunsu kansu kyautata musu yana daga cikin kyautata ma ƴaƴa ka taimaka musu su tsare Allah su tsare iyakar Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yasta'fif yu'iffahu Allah duk wanda ya nemi afafa wato abin da zai tsare shi daga saban Allah na aikata alfasha to Allah zai bashi kariya saboda haka wato iyaye maza da iyaye mata su taimaka ma ƴaƴansu maza da mata kan su tsare kansu daga aikata alfasha wannan yana daga cikin jumlar amanar da Allah madaukakin sarki ya dora musu dan haka lallai idan yarinya ta samu kufi'i wanda yake ya dace da ita an yadda da shi to a aurar da shi ai mata aure a gaggauta yi mata aure sauran abubuwa na maslaha duk za su iya zuwa domin in ba ai haka ba musamman in ya zama to kancewa zuciyar yarinyar ta nutsu musamman kuma yanzu wannan zamani da ƴaƴa mata suna da ƴancin su zabin su a ba su dama su zabin su yayin da zuciyar su ta nutsu akan wannan to iyaye su taimaka musu domin in ba su yi haka ba to abin zai zo ya zama to barna a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ja'akum man radhitum dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda kuke yadda da addinin sa da dabi'ar sa a wata riwayar wa amanatahu da amanar sa yazo muku to ku auran zuwa ku aurar gare shi in ba ku yi ba to fitina za ta kasance a bayan kasa da kuma barna mai girma fitina za ta kasance a bayan kasa mecece fitinar shine abin da zai sa muta shine a samu rauni na addini zai rauni a cikin rayuwar al'umma kuma barna za ta yi yawa a bayan kasa barna alfasha ta yi yawa domin yayin da ya zama to haramun ya fi sauki bisa halal wato alfasha ta fi sauki bisa aure to barna ta zo a cikin al'umma shi yasa addinin musulunci yake so ya mayar da halal ya zamanto ya fi sauki bisa haram ya zamanto babu abin da ya fi sauki irin kai aure kuma ya zamanto saban Allah ta hanyar alfasha ya zamanto matsananci mawuyaci to in aka yi haka an taimaka ma juna wajen bin Allah wajen tsoron Allah wajen ayyukan nagarta dan haka lallai wannan kira ne da nasiha ga iyaye maza da mata kan su taimaka ma ƴaƴan su maza da ƴaƴan su mata, amma musamman mata, saboda mata suna da kunya. Mace ba za ta zo ta ce ni fa aure nake so, ku yi min aure ba. Tana da kunya, ba za ta iya faɗan wannan ba. Sai dai kai ta gani daga cikin halinta, musamman in yaran masu biyayya ne, masu kunya, to ya kamata a cikin irin wannan iyaye su zamanto masu fitna, masu firasa, su rinka duban halin iyayensu, ce kai wannan yaran fa suna cikin wani hali, ya kamata a duba sha'aninsu. Mu duba mu ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, mu duba mu ga yanda sahabbai da ikrarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan bijirar da iyayensu ga mutanen kirki, kamar Hafsa lokacin da ta zamanto bazawara, yaje sayyidina Umar yaje ya ce ma Uthman ko zai aure ta. Usman yace ba shi da bukata, ya kai ta wajen sayyidina Abubakar ko zai aure ta. Sayyidina Abubakar bai ce komai ba. Sayyidina Umar yace ni na Abubakar yafi bani haushi bisa na Usman. Shi Usman da yace ba zai aura ba shikenan, amma sayyidina Abubakar sai yayi shiru. Shi kuma sayyidina Abubakar saboda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta, to kuma ba zai faɗi asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, saboda haka sai yayi shiru kawai bai ce komai ba. Sai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi hidibarta. To kun ga wannan ya nuna mana, shi yasa Imam al-Bukhari ya aqada babun mutun ya bijirar da yarsa ga mutanen kirki. Akan wannan Imam al-Bukhari ya kulla babi wanda yake nuna kaga wannan isa matuƙa ne wajen neman maslahar yaya, ka nema musu mazajen kirki, amma kuma yanda suke samun na kirkin kana hana su, to kana wato hana musu wato alkhairi ne. Allah ta'ala yace ya وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذن واتو أكا سكي ماتا سكا إساء سكا قما إدسو تكدكو حنا سكدكو يمسو ألالو شيني كحنا ماتي تي أوري باين تاسا مواندي ككوفو إيني دي 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 إتا إذن حرسين يردسن أمن شيس أكانونسو بمعروف دعبن دي كسرني أتكين شريعة. نعم بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
نعم. Wannan sura mai albarka suranta suratu Ibrahim, haka aka ambace ta a cikin masahif. Sai dai ba a ruwaito wani hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajen kiranta, wajen ambatanta da wannan suna, wala an samu sahabbai suna ambatanta da wannan suna. Sai dai kasancewar ta a cikin masahib yake ya nuna ijma'in al'umma ne kan cewa wannan shine tasmiyar ta, shine sunanta suratu Ibrahim. An ambace ta suratu Ibrahim kamar yanda aka ambaci sauran ƴan uwanta daga cikin surorin Alif Lam Ra wanda ambaton annabawa ya zo a cikinsu, kamar suratu Yunus, kamar suratu Hud, kamar suratu Yusuf. waɗansu kuma sai aka ambace su da sunan mahallin annabawa kamar surar da za ta biyo bayan wannan ita ce suratul hijr sannan aka ware suratul ra'ad wadda take ta keɓanta daga cikin sauran alif lam ra da ƙarin harafin mim mawdu'in wannan sura wato fitar da mawdu'in sura abu ne wanda yake malamai sukan yi ijtihadi bisa abin da Allah ya ba su na fahimta waɗansu malamai sun ce wannan surar mawdu'in ta shine muhawara tsakanin musulmi tsakanin masu kira zuwa ga Allah da wanda suke yaki da su da yanda ya kamata ya kasance uslubin da ya kamata a bi wajen wato kira ga gaskiya yayin da ake fuskantar muhawara daga waɗanda suke yaki da gaskiya waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce wannan surar ta zo ta bayyana wato menene mummunan akibar waɗanda suka jagoranci mutanen su akan su butulce mani imar Allah amma idan mutum ya tsaya ya duba zai ga ma'anar da tafi dacewa da mawdu'in wannan surar shine bayanin ni'imar Allah jalla wa ala akan halitta da wajabcin su gode ma Allah da kuma hadarin da ke cikin butulce ma ni'imar Allah wannan shine mawdu'in wannan sura idan mutum ya tsaya ya bita dadi ya bita daga farkonta har karshenta zai ga abinda surar take karantarwa kenan aurare daban-daban da shi ta bude kuma ta nana tashi aurare da dama Allah ya fara da cewa alif lam ra waɗannan Allah madaukakin sarki shine mafi sani da abinda wannan waɗannan harufa suke nuni amma ko yaushe ana faɗa cewa wato fa'idar ambaton su shine nuna cewa alqur'ani gagarbada ne yafi ƙarfin wani yazo da ilin sa tunda dai an har hada shi daga harufa na harshen larabci irin su alif lam ra to idan ana da awar cewar annabi wanda duk suke da awar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya hada ya rubuta da kansa to su ma ga harufan nan azuba gaban su su har hada su su kawo alqur'ani tamkar sa to dan haka zaka ga duk lokacin da aka ambace shi sai an ambace wani abu da zai nuna wato izza da gagarbadan alqur'ani ana fada sai kaji an ce alqur'ani sai kaga an kawo abin da yake biyo baya sifa ce ta alqur'ani sannan abu na biyu domin a nuna kan cewa alqur'anin nan ya kunshi abin da yake ba wanda ya san shi sai Allah domin a nuna cewa ilimin mu takaitacce ne domin gashi Allah ya kawo mana daga cikin abin da ya kawo mana akwai abin da ya nuna maqsudin sa shine mu rusuna ma ilimin Allah mu san cewa ilimi na hakika na komai da komai yana wajen Allah jalla wa ala kitabun anzalnahu ilayka wannan littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka ya rasulullah lituhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur domin ka fitar da mutane daga cikin duffai ya zuwa ga haske bi izni rabbihim da iznin ubangijin su ila siratil aziz al-hamid ya zuwa ga tafarkin ubangiji al-aziz mabwayi wanda ba abin da zai gagare shi al-hamid wanda yake abin yabo wannan iftitahin kamar yadda Allah ya ce ne a cikin alif lam mim sad sai ce kitabun anzalnahu ilayka kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'mini can kun ga ba a faɗi wanda ya saukar ba sai aka ce kitabun unzila ilayka littafi ne da aka saukar zuwa gare ka domin maqsudi anan ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri da nutsuwar zuci akan cewar wannan abin da yazo masa wato tanzili ne wato sauka ne daga Allah babu wani rikici a cikin wannan dan zuciyarsa ta nutsu da wannan ni'ima da baiwa da Allah ya yi masa nan kuwa maqsudin sai aka faɗi wanda ya saukar shine Allah Allah ya ce anzalnahu ilayka muka saukar da shi zuwa gare ka kitab littafi da muka saukar da shi zuwa gare ka domin maqsudin shine bayanin ni'imar da tafi kowace da Allah ya yi ma bayinsa ita ce ni'imar shari'a babu ni'ima kamar wannan ni'imar kuma aka ambaci cewar ni'imar ta fito da mutane daga duffai zuwa ga haske tana tabbata ne da iznin ubangijinsu bai ce bi iznillahi ba da iznin Allah dan ya nuna musu cewar wanda ya ce a yi musu wannan fitar da su daga cikin duffai zuwa ga haske wanda ya bada iznin a yi ba wani bane illa mahaliccinsu mai kula da sha'aninsu wanda ya dace da rububiyarsa da rahamarsa cewar bi kyale su haka sasakai ba sai da ya sokan musu abinda zai zamanto shine shari'a a gare su shari'ar nan fa idan muka kula ita ce Allah ya umarce mu ita ce kadai addu'ar da ta kunshi suratul fatiha domin babu wata addu'a a cikin suratul fatiha sai ihdinas siratal mustaqim saboda haka inda akwai abin da ya fita da Allah ya nuna mana ita zamu roka daga gare shi amma da Allah ya nemi ya koya mana mu roke shi shari'a ya nuna cewa shari'ar nan ita ce ni'ima da tafi komai girma a ban kasa to dan haka nan sai Allah ya bude surar da ita domin ya nuna mana cewa Allah ya mana ni'ima kuma ni'iman nan babu kamarta ita ce ni'imar bi kyale mu cikin dufai ba ya shiryar da mu an ce az-zulumat akai jam'i dufai amma an-nur aka kawo shi mufrad shi kadai dufai abinda ake nufi shine hanyoyin kafirci da hanyoyin bata yawa gare su ba su da iyaka domin duk san rai duk irin salo na san rai zai kai ya zuwa ga bata saboda kaga bata ba shi da iyaka amma haske ko guda ɗaya ne kuma an sifanta an kamanta kafirci da bata da dufai saboda abinda wanda yake cikin duhu yake na dimuwa wanda yake a cikin duhu sai ya dimauce yanzu ko sallah ce muna cikin sallar asuba aka dauke wuta nan da nan sai kaga an shiga cikin dimuwa sai kaga masu waya suna zarowa ana kunna torch light dan a fita daga cikin wannan dimuwar tabi'ar duhu kenan dan haka waɗanda suke cikin kafirci a cikin dimuwa suke ba wanda ya san dimuwar da kafirai suke a ciki sai wanda Allah ya jarabce shi da kafirci sannan ya musulunta to shine yafi kowa ganin wato fa'ida da alfanu dake cikin hasken musulunci sannan aka sifanta musulunci da an-nur da cewa haske ne domin shine yake zai ba mu mutum damanina nutsuwar zuci akan cewar akan hanya yake batutar kuma Allah ya tabbatar da cewar mai fitar da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske din nan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam inda alqur'ani shine kadai zai fitar da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske sai a saukar mana da littafi amma sai aka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin sa da alqur'ani da fassarar sa da alqur'ani da bayanin sa ga alqur'ani da kuma irin abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na ilimi wanda yake yin tarbiya da shi da haka ne zai fitar da mu daga cikin duhu ya zuwa ga haske saboda haka wannan ya nuna babban matsayin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai shi yasa yake daga cikin sunayensa alhadi mai shiryarwa domin shine yake shiryarwa daga cikin bata ya zuwa ga haske sannan yace ila siratil azizil hamid wato hasken nan da yace ila nur li tukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila nur ila siratil azizil hamid shi hasken shine hanyar ubangiji al-aziz mabwayi Allah ya ambaci kansa da sifar al-izza anan wajen cewa babu abin da yake gagarar sa to hanyar sa kuwa za ta zamanto babu kamarta kuma dole sai ta tabbata a cikin wannan akwai nuni ga cewar hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya izza mutane akan ta sai ta tabbata dan ta Allah ce mabwayi masu yakin ta su san cewa suna yaki da hanyar al-aziz ne wanda yake ba a gagarar sa sannan kuma al-hamid abin yabo dan su san cewar baya bukatar su jalla wa ala hanyar su bata bukatar wani domin shi abin yabo an riga an yabe shi ba sai wani ya zo ya hadu ya zamanto cikin masu yabon ba ko da shi ko babu shi masu yabon Allah sun yabe shi suna nan suna yabon sa to shi yasa aka zabi waɗannan sifofi wajen ambaton tafarkin na Allah sannan Allah yace Allah haka kira'ar mafiya yawan qurra'u suke Allah wato badal ne na al-aziz al-hamid shi al-aziz al-hamid mabwayi abin yabo shine Allah Allah nan da lahu ma fi samawati wa ma fil ard alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk da cewa an san cewa Allah shine lahu ma fi samawati wa ma fil ard amma dan maqamin kirani ne maqamin ban girma ne makamin kamba ma Allah ne sai Allah ya ce wanda yake shine wanda abin da ke cikin sammai da ƙasa yake nasa ne to wanda ku duk za a shiryar da shi ya zuwa ga tafarkin wannan ubangijin ai an yi masa ni'ima da babu kamarta a qira'ar Nafi da kira'ar mutanen Sham ibn Amir Ash-Shami shine Allahu Allahu alladhi lahu ma fi samawati bir raf'i haka kira'an Nafi'u take ko al-Qurra'u haka Nafi'u ya karanta ta warsh an-Nafi' Allahu alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ay ma'ana huwa Allahu shi al-Aziz al-Hamid din nan shine Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wanda abin da ke cikin samai da kasai nasa ne shi shi kadai wa wailun lil kafirin min adhabi shadid sannan tsananin azaba ya tabbata ga kafirai daga azaba wadda take mai tsanani wato ya dace ai musu narkon wailu alwail kalma ce wadda take annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta da cewa wani wadi ne a cikin wutar jahannama amma larabawa suna amfani da ita da nuna wato at-tawajjuh shine zafi in mutun ya samu wata azaba da zafi zai ce wailul lahu ya wailata ya waili tsananin wato wahala a zafi da tsanani na ya bayyana to ma'ana ana nufin wato tsananin azaba ko kuma wannan wadin na cikin jahannama ya tabbata ga kafirai daga azaba mai tsanani wanda take a cikin sa wato sune masu daukan ababan tarayya tare da Allah wannan wato insha'in addu'a ne a makamin wato nuna zargi akan abin da suka yi cewa bayan wannan ni'imar da Allah ya yi musu ta fitar da mutane gabaki dai daga dufai zuwa haske amma sun kafirce ma Allah sun hada masa sun sanya masa ababan tarayya to dan haka tsananin azaba ya tabbata a gare su idan kuka tuna shi al'amarin Allah kalima ce in Allah ya faɗi kalma to shikenan ta tabbata yanzu da Allah ya ce wailun lil kafirina tsananin azaba ya tabbata ga kafirai to wannan ya tabbata duk irin abin da za su samu in dai su kafirai ne to a cikin azaba suke domin kalmar Allah in ya faɗa to shikenan umarni ne innama amruna li ashayin idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun umarnin mu ga abu ga idan muka nufe shi mu ce kun sai ya kasance kamar yanda idan Allah ya ce wane ya zamanto mai arziki dan aljanna shikenan in ya ce wane ya zamanto watsatse shikenan wane ya zamanto mai arziki mai kudi shikenan kalmar Allah haka take to haka da Allah ya ce wailun lil kafirin Allah ya faɗi wannan kamar zartar da hukuncin Allah ne akan su Allah ya mana sutura sannan Allah ya bayyana su wane ne waɗannan kafirai waɗanda tsananin azaba ya tabbata a gare su waɗanda su ne waɗanda suka ki su fita daga cikin dufai zuwa ga haske basu bi siratil azizil hamid ba kuma basu amfana da littafin da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin ya fitar da su daga dufai zuwa ga haske Allah ya ce alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirah su ne waɗanda suke fifita rayuwar duniya akan lahira nan al-istihbab ma'anarta al-hub wanda suke son duniya akan lahira amma saboda tayi ta'adda da ala sai aka shayar da ita ma'anar wato al-isti'thar alladhina yasta'thiruna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wanda suke fifita rayuwar duniya akan lahira domin san rayuwar duniya abu ne wanda yake dabi'a mutum yana jin dadin rayuwar duniya kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa hadisin man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a wanda yaso haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a wanda yake haduwa da Allah Allah shi ma yana kin haduwa da shi sai sahabbai suka ce ya rasulullah wane ne cikin mu zai so mutuwa tunda an san ba za a hadda Allah ba sai an mutu an ce wanda yaso haduwa da Allah wato wanda yaso mutuwa kenan to waye yake son mutuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a ba wannan bane yace ma'ana wanda mumini yayin da mutuwa ta zo masa sai ya ga abin da yake wajen Allah sai ya so haduwa da Allah to sai Allah ya masa maraba ya so haduwa da shi shi ko kafiri in ya so haduwa in mutuwa ta zo masa ya tuna abin da zai in ya ga abin da zai samu sai ya ki haduwa da Allah Allah ma sai ya ki haduwa da shi to saboda ka san duniya mutum ya so rayuwar duniya ya so tsawon rai abin so ne shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake so a tsawaita masa rai ya sada zumunta kaga san tsawaita rai ai san dai mutum ya ci gaba da zama a duniyar ne to kaga san duniya dabi'a ne kuma gashi ma shari'a ta tabbatar da kan cewa mutum zai iya san sa har ma yayi abin da yake za a ƙara masa tsawon rai to ba aibi bane a wannan shi yasa malamai suka ce ma'anar yastahibuna alhayata ad-dunya suke fifita rayuwar duniya akan lahira menene ka fifita rayuwar duniya akan lahira wato kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa a suratul yunus innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati ad-dunya wa tuma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilu wadanda ba wadannan wanda ba sa kaunar haduwa da Allah kuma suka yarda da rayuwar duniya suka nutsu da ita wato rayuwar duniyar ta yi musu ba sa neman wani abu a lahira to su ake nufi su ne sifar kafirai wayasudduna an sabilillah kuma suke hana mutane bin hanyar Allah hasad shine ka zo ka tare wa mutum hanya to wadan Allah ya sifanta su da cewa suna tare wa mutane hanya suna tarewa ga hanyar Allah wato suna tsayawa akan mutane ba za su ba Allah ba shine yaki da addini wadanda suke yaki da addini su rinka yin ba'a ga masu kira ga wanda kaga a farkon bayyana a lokacin da aka saukar da alqur'ani su ne masu ba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutane sun zo baki lokacin haji sai su je su rinka bin su za ku ji wani mutum yana cewa kaza da kaza kar ku bi shi mahaukaci ne mawaki ne dan boka ne sihiri ne an sihirce shi dan tawaye ne sunaye daban-daban to wannan shine as-saddu an sabilillah dan haka a wannan zamanin duk waɗanda za su rinka zagi da addini da habaici ga addini da habaici da zagi ga masu kira zuwa ga addini to su ma suna koyi sun zamanto sun dauki wannan sifa ta kafirai waye buguna ha iwaja kuma suna neman ta ta zamanto karkatatta wato suna bata ta wato suna neman ta a karkace al-i'wijaj tunda ita hanyar Allah mai kakkiya ce to su suna neman ta zamanto karkatatta shine suna bata ta shine waɗanda suke aibata hanyoyin Allah ai wato tadodi na addini su rinka bakanta su wanda kuna gani yanzu a cikin internet ga sunan hanyo wato website daban-daban waɗanda suke sukan addini suke zagin addini suke zagin masu addini duk menene maqsudin wato kada hanyar Allah ta zamanto wato a bar su a bar karbuwa wanda yace za ta zamanto me in mutane sun fita daga dufai za su hawo kanta ulaika fi dalalin ba'id Allah yace waɗannan su ne a cikin bata mai nisa an sifanta batan da cewa mai nisa domin kamar yanda koyaushe muke ambatawa Allah alqur'ani ya zo da sifofi da wato misalai na al'umar da aka saukar da alqur'anin a gare su a zamanin da aka saukar da shi su ne larabawa da suke rayuwa a cikin hamada wanda hanya da za ta kai mutum gida ita ce tafi komai alheri ita ce tafi komai arziki saboda an san yanda hamada take yanda sahara take ba bishiya da za ta zamanto alama ko ina daidai yake da ko ina in ka gabas da yamma kudu da arewa babu abin da zai bayyana maka ina kake to dan haka wanda yake ya san hanya da za ta kai shi zuwa ga gida to shine ya samu arziki wanda ko yayi nisa daga wannan hanyar to karshen ta zai je ya kare a wajen a hannun abokan gaba a hannun makiya wanda za su mai da shiri batacce dan haka sai Allah ya ce su waɗannan suna cikin bata manisanci to za su iya suranta menene ma'anar bata manisanci wato sun yi nisa daga gaskiya saboda abin da suke akai na wato fifita rayuwar duniya akan lahira da kuma hana mutane bin hanyar Allah kuma wannan ya nuna mana cewa ɗaya daga cikin abin da yake sanya mutum ya kafirce ma Allah shine mutum ya fifita rayuwar duniya akan lahira dan haka musulunci tun a farkon abinda alqur'ani yazo da shi a suratul fatiha aka tabbatar da ranar sakamako dan a dasa aqidar imani da ranar lahira na'am
kuma sallana rasulun illa bil insani qawmihi li yubayyana lahum فَيُدِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Allah ya ce wama arsalna min rasul bamu aiko da wani manzo ba illa bi lisani qaumihi face da harshen mutanansa li yubayyana lahum domin yayi bayani a gare su fayudillu Allahu man yasha bayan bayanin manzo sai kuma Allah ya batar da wanda ya so wa yahdi man yasha ya shiryar da wanda ya so wa huwa al-aziz al-hakim, kuma Allah shine mabwayi shine mai hikima. Wato Allah yace bai aiko da wani manzo ba face da harshen mutanen sa. Wannan ya saukani wato a abinda Allah abinda wannan ayat take karantar da mu raddi ne ga mushrikai da suka ce me yasa alqur'ani ba a saukar da shi da yaran sauran littattafai ba, tunda sun san yaran littattafan da aka saukar daga sama at-taura da ibriya ne hebrew, injila da siryaniya ne siraik, ita ce yaran da annabi isa ya magana da shi. Dan haka hatta ma larabawa a zamanin nan kamar waraqata bin nawfal da yake karanta alkitab al-ibri kamar yanda yazo a hadisin aisha yana karanta littafin at-taura da yaran ibriya ya fassara shi zuwa larabci. To sai ka ce me yasa alqur'ani bai zama haka ba, ya zamanto da yaran harsunan annabawa na da sai a rinka tafinta a rinka fassara kamar yanda mu anan in zaka zo kawai kace za ka karanta alqur'ani baka karanta larabcin ka ja baki ka fasa ba kamar baka karanta alqur'ani ba. To su ma a wancan zamanin haka suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam suke masa kalubale ka zo mana da alqur'anin mana da yaran ibriya, domin su suna ganin yaran ibriya din nan in ba da shi aka saukar da alqur'ani ba to ba alqur'ani bane. Ka san wannan ne ma har yasa wato masu surkulli suke ganin masu ilimin amfani da harafi cewa kowane harafi yana da adadin sa da hatimi irin talasim din nan wanda ake yin sihiri da su. In za a yi rubutun da siryaniyanci ake sai a ce wai shine yaran mala'iku da siryaniyanci suke magana, wai mala'iku suna da harshe suna da lugar su siryaniya. Kai akwai har waɗansu ma suka ce tambayar kabari da siryaniya za a yi saboda haka kowa in yaje zai zamanto basiryani a cikin kabari shine har imamu. Kuma wannan an samu wanda daga cikin babban malamai ya faɗi wannan. Imamu Sudi yake cewa min ajibi ma tara al-ainani anna su'al al-qabr bis-siryani abta bi hadha shaykhuna al-bulqini wa lam ara li ghayrihi fi al-aini. Imam Suyuti yake faɗa shi ma yace wannan abun gari, yace daga cikin abun mamakin abun da idanu suka gani shine wai zancen tambayar kabari ma da siryaniyanci za a yi. Gashi kuma malamin mu Sirajuddin al-Bulqini da wannan yayi fatawa yace ban taba ganin wannan ba. Ai hakika wannan istinkari ne daga Imam Suyuti tare da cewa Sirajuddin al-Bulqini babban malami ne, Sheikhul Islam ake ce masa, wani bawan Allah yayi mafarki da shi, ya yi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wajen wa zamu je mu nemi ilimi ya rasulullah, yace ku je wajen al-bulqini, yace masa haka har sau uku yace ku je wajen al-bulqini. Da yaje ya samu al-bulqini ya gaya masa sai yace ai tun shekara 30 akai wannan mafarkin da ni, amma a lokacin akwai umarul bulqini sai nake tsammani shine, amma bayan mutuwar sa ka sake wannan mafarkin wannan bishara ce. To daga lokacin nan ake ce masa Sheikhul Islam Sirajuddin al-Bulqini. To kaga wanda yake nuna maka cewar shi malami komai matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi da karbuwar sa wajen Allah, wato daidan sa ne yayin rinjaye akan kuskuren sa, amma zai iya zamewa zai iya faɗan magana ta kuskure, to ba za a bi shi akan kuskuren ba. Ga almajiran sa Imam Suyuti yace bai bi shi akan wannan ba, amma wannan bai rage masa martabarsa ba a wajen Allah, bai rage masa matsayinsa ba, domin gayarsa yayi ijtihadi yana da lada guda daya. To wannan duk ba shi da asali. To shine alqur'ani yazo yayi raddin wannan cewar babu wani manzo face idan muka tashi aiko shi zamu aiko shi da harshen mutanen sa dan yayi musu bayani, domin maqsudin aikin Allah ga annabawa shine bayani ga mutane, domin mutane su san gaskiya su san abin da zasu fita da shi daga duhu zuwa ga haske. To yanzu magana anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi an aiko shi ne ilan nasi kaffa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira, bamu aiko ka ba face ga mutane ga baki daya kana mai bishara kana mai gargadi. To su ko larabawa juzu'i ne na mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam, to yaya aka aiko shi da larabci bayan kuma shi annabin kowa da kowa ne? To Allah madaukakin sarki ya ce li unzirakum bihi wa man balag, ne muku gargadi da alqur'ani duk wanda alqur'ani ya riske shi. Allah ya zabi larabci ya sanya shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi bayani ga mutanansa su farkon waɗanda ake kiran su zuwa ga addini saboda abubuwa da Laraba su kunsani miza kuma yanda muke bayani a cikin karatun mu a wajen wa kadhalika arsalnahu hukman arabiya wato hikimar da Allah ya sa alqur'ani ya zamanto balarabe shine abinda harshen larabci ya kunsa na wato hikima da wato uslubi daban-daban yana da uslubi wanda yake na balaga wanda da yawa daga cikin harsunan duniya ba su da shi kuma Allah madaukakin sarki yayi niyyar yayi nufin ya tsare wannan harshe da albarkar alqur'ani har Allah ya nade kasa wa man alaiha to Allah ya saukar da shi ya saukar da shi wato bamu aiko da wani manzo ba face da harshen mutanansa domin yayi musu bayani sai Allah ya batar da wanda ya so ya shiryar da wanda ya so wato batarwar tana ga Allah shiryarwar ma tana gare shi kamar yanda ya gabata a aya ba ɗaya ba ba biyu ba wanda yake nuna kan cewa zukata a hannun Allah suke yana juya su yanda ya so babu abin da yake gagara Allah shine in wanda duk ya shirya to ya shirye ne da falalar Allah wanda ya bata Allah madaukakin sarki ya bata ne da ikon Allah ba da abin da yafi karfin Allah ba jalla wa ala a cikin ayar da ta gabata a kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nur akwai fa'ida muhimmiya wacce take da alaka da sanin wato al'adar Allah sanin ayyukan Allah cewa Allah yana yin abu da manufa wanda yake duk da yake ana cewa mu'tazila suke fadan wannan magana amma maganar su daidai ce akan ta daiwa daga cikin malaman ahlus sunna din ma suke akai a cikin madhahibul fuqaha al arba'a dinnan da kuma fuqaha ashabul hadith kan cewa Allah yana yin abu da manufa domin hikima ce ba wai in Allah ya abu da manufa cewa wannan abin ya gagare shi kamar wato Allah yana da ikon ya abu ko babu manufa haka ne to amma Allah ya sanya mu kansa cewa zai yi abu da hikima mecece hikima ga ka'ida ga tsari da Allah ya sanya kamar yanda Allah ya sanya ya rubuta kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya wajabta ma kansa rahma ba wai tilas ne kan yayi rahama din ba a rubutawa yayi akan sa cewa rahama zai yi jalla wa ala to haka zalika ya sanya ma kansa cewa zai yi abu dan maslahar bayi to kun ga gabaki dai saukar alqur'ani din Allah ya ce yayi ne dan maslahar bayi dan fa'idar su dan su samu fa'idar shari'a saboda haka Allah madaukakin sarki yakan yi abu da izinin sa wato da kyakkyawa da manufa wanda take ita ce maslahar bayi na'am
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ
الله يشهد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا wallahi hakika mun aiko annabi Musa da ayoyinmu an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur da cewa ka fitar da mutananka daga cikin duffai zuwa ga haske wa zakirhum bi ayyamillah ka tunatar da su da ranakun Allah wa anto ranakun bayyana kudurar Allah inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin shakur a cikin wannan wato shine aiko annabi Musa da kuma tunatar da su da ayyamullah dinnan akwai ayoyi masu girma ga dukkan mai dauriya wajen bin Allah mai yawan godiya ga ni'imomin Allah Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin nan ya kawo misali ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kamar yanda aka saukar masa da alqur'ani dan ya fitar da mutane daga cikin duffai zuwa ga haske to ba shine farin annabawa ba akwai annabi da yake suna sanin labarin sa shine annabi Musa sai Allah ya zaba annabi Musa cikin dukkan annabawan nan da buga misali da shi saboda shine wanda mabiyansa suke kusa da su ga sunan a birnin Yathrib ga sunan a Haibar ga sunan a Busra ga sunan a Sham kuma suna yin tafiya suna zuwa Sham in za su tafi Sham suna bin ta Madina suna bi ta Haibar ta Busra har su je Baitul Maqdis saboda haka sun san ahlul kitab kuma sun san cewar annabi Musa aka aika musu dan haka sai aka kawo musu misali da abin da yake kusa da su domin su yi izina kuma da aka tashi buga misalin sai aka yi rantsuwa kai ka ce suna musu cewa Allah ya aika annabi Musa ne amma saboda suna musu da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sa su a matsayin jahilai wanda ma suke inkarin abin da yake sananne ne gare su sai Allah ya rantsa yace wallahi mun aika da Musa da ayoyin mu to menene ayoyin da Allah ya aika annabi Musa da shi da su sune waɗansu malamai sun ce sune 9 aya al-zahir dai sune mu'jizozi da Allah ya ba mu annabi Musa dan su zamanto aya a gare shi kamar yanda Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani dan ya zamanto aya a gare shi ayyamullah da Allah ya ce ka tunatar da su da ayyamullah sune ranakun da kudura Allah ta bayyana yanda Allah ya damki aboka yanda Allah ya damki makiya Allah kamar yanda ya damki Fir'auna ya halaka shi a cikin teku ya tsirar da bani Isra'il sun ga wannan shine wa zakirhum bi ayyamillah ka tunatar da su waɗannan ranakun Allah inna fi dhalika la ayatin a cikin waɗannan akwai ayoyi ga dukkan mai yawan dauriya a cikin bin Allah mai kuma yawan hakuri da da'ar al a cikin mai yawan kuma godiya ga ni'imomin Allah wanda yake dada ƙara karfafa cewar maqsudin wannan ayar shine wannan mawdu'i na godiya ga ni'imomin Allah sannan Allah ya ce wa ithqala Musa liqaumihi tatina ya rasulullah ka ambata musu yayin da Musa ya ce ma mutanansa uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a gare ku id anjakum min ali fir'aun yayin da ya tsirtar da ku daga mutanen fir'auna yasumunakum su'al azab suna gana muku mafi munin azaba wa yudhabbihuna abna'akum kuma suna yanyanka ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum suna rayar da matanku wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan abin da ya faru a gare ku akwai bala'i mai girma daga ubangijinku wannan tunatar da su da waɗannan ayyamul ladin ne shine annabi Musa ya so mu tunatar da su da ni'imar Allah akan su wanda take Allah a makami daban-daban annabi Musa ya rinka tunatar da bani Isra'il ni'imomin Allah gare su nan yace yayin da ya tsirtar da ku daga alu fir'aun domin banu Isra'il asalin su abin da ya kawo su Misra shine zuwan annabi Yusuf da annabi Yaqub da kuma sauran ƴan uwan annabi Yusuf suka hayayyafa har suka tasirantu da addinin kibtawa waɗanda suke addinin shirka ne addinin bautar fir'auna addinin bautar rana har ya zamanto kan cewar sun bar wannan addini na annabawa wanda Allah ya fifita su da shi suka koma tamkan mushrikai sai Allah ya turo musu annabi Musa ya dawo da su kan tauhidi ya dawo da su kan addinin annabi Ibrahim addinin iyayensu da kakanninsu sannan su kansu kuma fir'auna su ma da wa'azi gare su zo su shiga addinin gaskiya kuma su daina zaluncin da suke ma bani Isra'il anan Allah ya bayyana tsirar da tsirtar da su daga fir'auna da yayi da cewa suna gana musu mummunan azaba kuma suna yanka ƴaƴansu amma a suratul baqara da suratul a'raf Allah ya ce wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum sai ya zamanto kamar mummunan azabar an fassara ta da cewa ita ce yanyanka ƴaƴa a cikin suratul a'raf kuma wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum suna karkashe ƴaƴanku kaga dai yazo a matsayin tafsiri ne na yasumunakum su'al azab amma nan kuma sai yazo a matsayin wato wani dangi ne na mummunan azabar daban wato yasumunakum su'al azab ya suna gana muku mummunan azaba wa yudhabbihuna abna'akum kuma suna yanyanka ƴaƴanku wato wannan su'al azab din daban take da yanyanka ƴaƴa wanda yake nuna wani fa'ida muhimmiya cewa sau da yawa alqur'ani in yana hikaya yana kawo muradin abinda Allah ya tabbatar an yi ne ba wai lafazin yadda yake haka yake ba amma Allah zai kawo muradin cewa yana daga cikin muradin annabi Musa cewar abinda ya gaya musu wato akwai mummunan azaba da fir'auna yake musu daga cikin jinsin wannan mummunan azabar shine duk ɗa namiji ana kashe shi kuma wa yastahiyuna nisa'akum to kunga a kyale mata su rayu ai ba azaba bace a kashin kanta tunda kyale mutun ya rayu a bashi rai ba a kashe shi ba ba azaba bace amma aka kwatanta ta da abinda suke yi na kashe yaya maza ya nuna cewar kenan an kyale matan su ci gaba da hayayyafa suna rayuwa dan amai da su bayi saboda haka kunga nau'i ne na azaba kenan to shine irin azabar da aka yi ma bani Isra'il Allah yace a cikin wannan wato akwai azaba mai girma bala'i mai girma daga ubangijinku wanda yake azaba wata bala'i mai girma daga ubangijinku bala'i abinda ake nufi da bala'i shine al-ikhtibar jarabawa jarabawa tana kasancewar idan wani abu mummuna yazo jarabawa wato jarabawa ce domin a ga iya miqdarin hakuri to Allah ya kawo wannan domin ya ga miqdarin hakurin bani Isra'il akan wato ibtila'in da Allah ta'ala ya musu domin maqsudi shine wannan zai maida su su koma hanyoyin iyayensu da kakanninsu idan Allah sunnar Allah ta gabata idan Allah ya aiko annabawa da gaskiya domin mutane su imani sai ya jarabce su da tsanani domin su rukufa ma Allah su ce Allah mun tuba to sannan sai Allah ya yayi ya kawo sauki wannan sunnar Allah ce haka yayi ma bani Isra'il za mu tsaya anan Allah madaukakin sarki ya ba mu hasken alqur'ani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka ba mu albarkar alqur'ani Allah ka haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ka fahimtar da mu ayoyin da muke karantawa ka ba mu ikon aiki da su Allah ka sa alqur'ani ya zamanto hujja a gare mu kar ya zamanto hujja akan mu Allah ka yafe mana zanubanmu Allah ka ji kan iyayenmu da magabatanmu Allah ka taimaki sarkinmu sarkin Kano Allah ka kara masa adalci Allah ka soyar da shi ga mabiyansa ga talakawansa Allah ka soyar da talakawansa gare shi Allah ka kara masa imani da san Allah da san alkhairi Allah ka kara masa lafiya da arziki Allah muna roƙanka abinda yake cikin wannan wata na alkhairi Allah ka ba mu cikakken rabo Allah ka yanta wuyayenmu daga cikin azab daga wutar jahannama Allah ka sanya albarka a wannan gari namu Allah ka yalwata arzikin wannan gari namu Allah ka yaye tsanani da tashin hankali da tsadar abubuwa a cikin wannan kasa tamu baki daya Allah ka yi jagora ga shugabancin kasashenmu Allah muna roƙanka da ka ba mu shugaban kasar mu lafiya Allah ka yi masa jagora akan ya zuwa ga abin da zai zamanto kyautata halin kasar mu ne Allah ka yi masa jagora akan abin da zai kyautata halin bayi da kuma kyautata halin kasa ya rabbal alamin Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mu lafiya da imani Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka yalwata arziki a cikin kasar mu wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wadanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda su marasa lafiya Allah ka tashi kafadun su wanda suka mutu suka gabace mu Allah ka haska kabarun su Allah mu kuma idan mun mutu Allah ka sanya kaburburan mu su zamanto rawdatun min riyadil janna Allah ka samu hasken kabari da yalwar kabari ya rabbal alamin Allah ka tashe mu a gargashin tutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shayar da mu daga tafkin sana al-kautsar ka shigar da mu aljanna da ceton sa sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu albarkacin wannan wata ka sanya mu cikin waɗanda suke azumi a cikin sa imanin wahtisaba ka sanya mu waɗanda cikin waɗanda suke tsayuwar daren sa imanin wahtisaba ka karba daga gare mu ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.